Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Riru amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 26 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an bayyana wani gagarumin shirin gyara wata muhimmiyar hanya cikin jerin wasu ayyuka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi. To sai dai wasu na alakanta hakan da sharar fagen saki tsayawa takara da shugaba Buhari aka ce zai yi. Kamar kowace ranar Talata, Baba Makeri yana tafa da shirin sana a dawo lafiya. Salabar ma daga jamhuriyar Niger zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fasha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Sojojin Najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai hari na ta'addanci da mayakan Boko Haram suka shirya yi a Maiduguri a jiya Litinin. Lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba da ya kai su ga arcewa domin su ceto rayukansu. Jama'an sojin ba su yi ƙarin bayani ba akan wannan yunkurin, amma shugaban wata kungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula suna nufin kai hari a kan wani shinge na binciken sojoji wanda ke a wajen Maiduguri, inda suka bude wuta a kan sojojin. Su kuwa sojojin sun mai da martani da nasu bindigogi, kuma sun samu ƙarin wasu jama'ai daga cikin Maiduguri wanda suka kawo musu ɗauki, inda 'yan ta'addan suka arce da motocinsu. Yanzu dai ba a tantance asarar rayukan da aka yi a cikin wannan fadar ba.
A wata sabuwa kuma, mayakan Al-Shabab na kasar Somalia sun zartar da hukuncin kisa akan mutane 5, ciki har da wani matashi mai shekaru 16 haihuwa, da suke masa zargin dan leken asiri ne na kasashen Kenya da Amurka da kuma Somaliyar. An kashe matashin ne da sauran mutane 4 a gaban jama'a ta hanyar bindige su shekaran jiya Lahadi a garin Adale mai tsawon kilomita 60 daga kudancin Baidoa. Bayan da wani alkalin kungiyar Al-Shabab ya yanke masu hukuncin kisa bisa ansa laifinsu da aka ce sun yi. Al-Shabab dai ta kashe jumlar mutane 22 a wannan shekarar, tare da cikinsu an kashe su ne a bisa zargin leken asiri, kana saura kuma a kan laifukan da suka hada da fade da luwaɗi da sama da fadi da dukiyoyi. Kungiyar mai alaka da Al-Qaida ta yi shekaru da dama tana yunkurin kifar da gwamnatin Somalia domin ta samu damar girke tsarin shari'ar Islama a kasar.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta yi marhabi lali da shawarar kasar Guatemala na bin sawun Amurka wurin ɗaukan ofishin jakadancinta daga birnin Tel Aviv ta maida shi zuwa birnin Kudus. Allah ya albarkace ka abokina, shugaba Morales, inji Prime Minister Benjamin na Isra'ila Benjamin Netanyahu a wata sanar wanda ya fitar a kan shawarar takwaran aikinsa na Guatemala Jimmy Morales. Ya ce ƙarshenta sauran ƙasashe ma za su biyo sahu wurin amincewa da birnin Kudus, kuma za su maida ofishin jakadancinsu a can. Sai dai kuma hukumomin Falasɗinawa sun la'anci wannan mataki da Guatemala ta ɗauka, inda a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Falasɗinu tin wato ta fitar kenan a hannun kamfanin dillancin labaran Faransa take cewa wannan wani abin kunya ne da ya saba wa doka kuma ya saba wa bukatun shugabannin jami'u a birnin Kudus. Kazalika ya saba wa kudirin babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda ke Allah wadai da amincewar Amurka.
Hukumomin Filifino sun ce ma'aikatan kashe gobara sun gano dukkanin garokin mutanen nan 37 da suka makale a cikin wata kasuwar zamani wadda ta kama da wuta a birnin Davao da ke kudancin ƙasar. wutar ta tashi ne ranar Asabar, amma tsananin zafi da hayaki mai yawa suka hana masu kashe gobarar shiga su kwaso garwakin har sai jiya Litini, inji magajiyar garin Dawowa Sierra Duterte Kafiyo. Hukumomin sun ce waɗanda suka mutu suna yi wa wani kamfanin Amurka ne aiki a cikin kasuwar.
A ƙarshe wasu mahaɗa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun ƙona gidan gona mallakar shugaban ƙasar Joseph Kabila Kurmus a jiya Litinin, kuma suka kashe wani ɗan sanda. Kabila ba shi a cikin gidan da ke kusa da ƙauyen Muzi Nene a lokacin da aka kai farmakin, kuma har yanzu ba a gano yadda aka kashe jami'in ɗan sandan ba. Yanzu a yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin cinnawa gidan gonar wuta. Amma wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa yana ɗora laifi ne akan ƙungiyar mayaka Miyamiya, yana cewar sun lalata gidan kafin su ƙona ta. Ƙasar DR Congo ta jima da afkawa cikin rudanin siyasa akan ƙin amincewar shugaban ƙasar Kabila ya sauka daga mulki. Wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe ya zo ya ƙare ne tun cikin watan Disamban shekarar 2016, sa'annan kuma an kasa iya gudanar da zaɓe da ya kamata a yi a cikin wannan shekarar 2017. An sake dakatar da zaɓe zuwa aƙalla shekara guda nan gaba, lamarin da ya ƙara fusata ƙungiyoyi na 'yan banga na ƙasar.
To, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wani majigin da fadar shugaban Najeriya ta nuna a gidan talabijin na kasar ya janyo raɗaɗin cewa shahararren fage ne ga shirin takarar shugabancin Najeriya da Buhari zai sake yi. Nasir Adamu Elkaya gare ka.
Majigi mai taken fuskar insaniya koko haba-haba ta shugaba Buhari da sashen labaru na fadar gwamnatin Najeriya nuna a gidan talabijin na Najeriya NTA na yunkurin fahimtar da waɗanda suke ganin shugaban na yawan dakewa cewa ba haka bane, kuma har ma yana barkwanci. Duk ma dai wannan mahangar masu maraba ga shugaban alamu ne na nuna yadda shugaban ke shirin neman takarar dawowa karo na biyu a 2019. Gab da nuna faifan ma, gwamnatin ta bada kungiyar biliyoyin naira don gyara tagwayen hanyar Abuja Kaduna zuwa Kano. Ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika ya haska muradun wannan aikin.
Ƙuri'un da ke wannan lokon sama da miliyan 7 na cikin ƙuri'a miliyan 12 da shugaban ƙasa ke kawowa in aka tashi zaɓe suna fitowa ne daga wannan yanki. Shi shugaban ƙasa babban abin da zai jajirce akan wannan saboda yawan mutuwa da ake yi akan wannan hanya saboda ta lalace. An yi hanyar nan ta shekara 20, yanzu hanyar nan shekara 30. An yi bridge da ita, an yi watsi da ita. Ka zo ka kashe taya kai asara. Ɗan fashi su kama ka kai asara jininka ko jikinka. Shine abin da shugaban ƙasa ya kalla ya tausaya za a ba jinis baga, ba wai za su yi gyara bane na kuskure ba. Cike ramuka, a'a, za su fara ijiye baki daya su sake yin sabuwa garar.
Mai marawa shugaban baya daga yankin Anas Danna ya ba Sokoto ya zargi gwamnoni ko su gwamnonin APC da zagon ƙasa kan fatar sake takarar shugaban.
Akwai wanda ko lokaci gamin su bai ci wallahi zai takarar shugaban ƙasa. Kuma kudin jiha ce ta annashi na diba da sarakuna suna yawo suna cewa wai za su neman shugabancin ƙasar nan da ni. Waye ne Buhari? Duk ƙasar nan ɗin akwai wanda ya Buhari ci to mun gane shi. Ba mutumin zai iya yawo takarar ƙawu ne shi ta Najeriya ba a jiye shi ba in ba Buhari ba. Su hito su yi ta gane su.
Gani kake har yanzu suna cin alfarmar Buhari ne
to riga Buhari ce ake ci mana ai shi ba Buhari yana nashi kuri amma ni ana kokowa a gyara Najeriya su rinkiya ana kokowa a kashe yaki da cin hanci da rashin sulhiya in ya bullo na su kunno mai hijira ƙasa ake son ta daure don bayan mu shi Buhari na kallo shina son shi kimsa ƙasa don abin da zai biyo baya ƙasa ta zaba ƙasa daya ta daure Najeriya in an bullo na su bullo rikicin addini in an bullo na su hito da batun raba ƙasa menene menene ƙasar Najeriya ɗaya ce billahi la ilaha illa Allah duk gwamnoni ga da APC kuma PDP ba za su yi hada Buhari ba. Allah shi kai mu tunan kin kaga abin da zai a kasar nan.
Wannan yasa na tambaye gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari me ra'ayinsa ne kan yiwuwar sake takarar shugaba Buhari?
Tsarin muna kofi din shi a America idan aka kai ga karon da za a ce za a yi zabe hidda gwani sai dai a je a yi taron ƙara jaddadawa. Su ba taron wani hito ce ina jayar shi bane ba. Idan da naga Najeriya ba haka akan yi ba. Na gani Obasanjo sai dai primary da su wasu a chancellor da 2003 nan ma baya wannan na gani Goodluck da suke suke jagoranci a lokacin sai da yayi. Amma dai tsarin ba haka ya kamata ya kasance ba. Inda muka kafo wannan tsarin shugaba yana da sha'awa to bai kamata ma a samu wani wanda zai ce shi yana da sha'awa ba. Ni tsari na madda shugaba Buhari zai koma ba ma bukata a zauri na wani magana ra'ayi na kowa ya san shi.
Hukumar zaben Najeriya ta sanar da shirin zaben shugaban kasa ranar ranar 11 ga watan Fabrairu na 2019, wato kasa da wata 14 daga yanzu. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan.
Mani so dariya ya sansani aure nike hari dangi na ta ya mamari na lali ya ahai samari dole inni
aure nan zaman ta aure
a cikin aure da jodi na bautar buwai
aure nan zaman ta aure
kudi kyawun ni a aure ai wajibin mu mai
aure nan zaman ta aure
aure cikin arki ni muke rikewa dangi mu kara kula sanin mi wana aura
aure nan zaman ta
aure idan mun aure ba ki nuna kyara
aure nan zaman ta
ai ina kan kula shi sannan gida na kyara
aure nan zaman
ta ba ni aure a tsakani barar dabara
aure nan zaman ta
ma jurma ne kanin koli sannan biyo koyan halin iyaye
taba kidi taba karatu amma yanzu zan za ku da gefe guda baba makeri ya ci gaba da wannan shirin ta wajen gabatar mana da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a shirye-shiryen mu na baya mun zanta da hukumomi da masana akan harkokin kai komo lamun lafiya inda galibin su suka bayyana mana matsaloli da dama musamman rashawar bangaren ma'aikatan hukuma da ya kamata su kula da ganin masu amfani da hanya sun bi dokoki da ka'idojin hanya amma sai su rika karban na goro suna kyale kowa na cin gashin kansa akan hanyoyi a kasashen mu wanda shine ke haddasa yawan hadura akan hanyoyi da asaran dimbin rayuka. Masana da hukumomi da muka hira da su a baya sun kuma tabo matsalar matuka da rashin ingancin motoci wanda a yau shirin zai maida hankali akai. Akan haka wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi Alhaji Sani Sambo dan Fulani shugaban kungiyar masu manyan motocin da kon kaya ta kasa reshen jihar Kano ta NATO inda ya tambaye shi cewa ana zargin direbobin su da tukin ganganci da tsorata sauran masu amfani da hanya da rashin bin ka'ida wurin ajiye mota akan hanya to ko shin a matsayin shugabanci sun lura da wannan matsalolin cewar mutanen su ke haifarwa sai ya ce
mu a gaban mu na masu motocin sufuri duk abin da zamu iya yi mukan yi shi daga cikin gareji mu ko inda muke parking daga mota ko direba ya fita kan titi ya fita a hannun ya shiga hannun hukuma to kuma hukuma a yanzu mun yi rashin sa'a akwai na kasu da yawa na farko daga kan su ma'aikatan sun yi kadan na kiyaye haddara sun yi kadan sosai saboda sai dai ka gansu a bakin gari ko wani waje tasha da suke zama tashar su na office kenan ba za ka gansu a inda ake sallama ba misali yawancin manyan tashoshin nan ya kamata a ce akwai su a wajajen a tabbatar da motar da za ta hau hanya ta cika ka'ida da sauransu duk da cewa takardun mota a dokance baya cika sai mota ta cika ka'ida akwai takardar road maintenance da ake bayarwa to amma wannan shi ma kusan yanzu labari ne tunda magana ce ta revenue kudin shiga ya danne wasu dokokin saboda in zaka sai wannan takardar da wahala a ce ba ina mota a yanzu amma wanda ya san ciwon kansa da ya san duke da ya sa akan hanya sai ya tsaya duk wani abubuwan ya cika su saboda duk tafiyar da za a yi da mota musamman babban mota kai ko karamar ce ma ta hayan passenger in aka ce an samu lalacewa a hanya ko tsaiko akan hanya to wannan harkar ta lalace saboda babu maganar riba sai dai maganar a tsaya a gano kan matsalar wani abu ne fashe a je a siyo su kuma fasinjan da aka dauka ko kayan da aka dauka alkawari ba zai cika ba saboda haka ba lalle ba ne a samu a biya ka a kan lokaci in ma an biya ka gobe ba za a neme ka ba saboda kai baka cika alkawari ba to kaga wannan ya bata ma business in kuma abu ya wuce wannan tsananin ya tafi ga hadari wanda shi ma abubuwa da yawa ke jawo su daga kan titi tunda mun san titunan mu ba su da kyau kuma mun sha jawo hankalin gwamnati tunda ba za ta iya ba yau in budget din kasar nan aka sa na shekara guda a titunan mu ba zai gyara ba kudin bai sai ya gyara ba saboda an bari abin yayi yawa muna jin hankali a gaggauta wannan tsarin nan na tafiya tare da yan kasuwa a zauna a san wanda suka cika ka'ida a fasu titunan nan a sa hannu a yajejeniya mu muna shirye mu rika biyan toll gate na titi mai kyau
a baya ka ce idan mota ta bar gareji misali in aka loda mata kaya ta fita daga hannun ku ta koma hukuma amma ba kwaiwa su direbobin naku misali horo na musamman ko to fadakarwa game da yadda za su kula da misali kayayyakin nan naku da kuma dukiyar nan tunda kamar yadda kai mana bayani baya koya aka samu jinkiri abin a karshe ku take dawowa ko kuke yin asara
a yanzu haka da muke magana da kai muna training muna horo ake cewa ana horo akwai rukunin da dole direba sai yayi horo akalla sau daya a shekara kuma a dokance ma akwai wani tsarin da hukuma ta zo da shi na kiyaye haddara wanda ba direban ba ma ku kanku manajojin wannan kamfanin akwai training dinku akwai manajan kiyaye haddara safety manager a kowane kamfani da ya dara ina ga ko daga mota bakwai ne zuwa sama wanda ya zama lalle ya samu wannan so wannan ana bin sa kuma suna kewayawa ana auna bin ka'ida mafi yawancin kamfanoni ana yin haka so a yanzu kamar yadda na gaya ma wanda suka damu da abun suka san matsalar abun ba sa yadda a cika wannan shekarar bus kai direbobin su horo ba, ko kuma su je su dauko ma'aikata su kawo garejin su su musu horo. Wannan in ka duba kundin su za ka samu wannan record din.
Da wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar manyan motocin dakon kaya ta kasa reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Sai kuma sabon mako za ku ji ci gaban hirar yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To gaida baba yanzu kun bari mu cilla jamhuriyar Niger inda shi kuma Sulaiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridan kasar.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta bayyana cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun kori jami'an tsaron jandarma 33 daga aiki bayan da wani bincike ya tabbatar da samun su da laifin tserewa daga fagen daga lokacin da ƴan ta'adda suka kai hari a watan Maris na 2017 a ƙauyen Wanzarbe na yankin Tilaberi inda wasu takwarorin su biyar suka kwanta dama. Jaridar ta ci gaba da cewa ja da baya a gaban abokin gaba wani babban laifi ne a aikin tsaron ƙasa, saboda haka kwamitin tsaron ƙasar Niger bisa umarnin gwamnati ya dauki matakin tube waɗannan jandarmomi da ake shirin gurfanarwa gaban kuliya. Le Nouveau Républicain ta ruwaito cewa kotun shari'ar rigingimin 'yan kasuwa ta birnin Paris ta mayar wa ƙasar Nijar wasu gidajenta da aka yi kamuwarsu a yayin takaddamar da ta kabre a watannin baya tsakanin gwamnatin wannan ƙasa da kamfanin Africar da ke korafi a kan matakin soke kwangilar buga fasfor ɗin da ya samu a Nijar a shekarar 2011. Jaridar ta ce wannan hukunci wani abin ba zata ne ga kamfanin na Africar da a can baya ke tunanin zai ci bulus. Ya manta karin maganar da ke cewa shari'a sabanin hankali. Lokanar Amfiri ta mayar da hankali akan abubuwan da suka wakana a yayin tsare-tsaren sallar karba-karba ta 18 ga watan Disamba da aka yi a garin Tawa, bayan da ta lura cewa an yi haraka a wannan haduwa da aka kiyasta cewa wai an kashe miliyan 125 na sefa. Alhali bayanai na nunin jimillar kudaden da aka kashe a yayin makamantan wannan biki a Doso da Maradi da Agadas Kakaf ba su fice miliyan 120 ba. Dalili kenan da jaridar ke cewa ya kamata a gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari. Yayin da jaridar L'Actualité ta ruwaito cewa kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida RSF a rahotanta na ƙarshen shekara ta bayyana cewa 'yan jarida 65 aka kashe a ƙasashe daban-daban a bana, yayin da aka garkame sama da 326 a kurkuku, sai wasu 54 da ake garkuwa da su yanzu haka saboda dalilai masu alaƙa da aikin watsa labarai. Mu kulle sharhin da labarin gasar kukuwar gargajiya karo na 39 da aka soma a wannan mako a birnin Zandar, inda katai kimanin 80 da ke wakiltar jihohi 8 na ƙasar za su kecere ni a tsawon kwanaki 10. Jaridar Le Républicain wacce ta zo da wannan labari na tambaya ko wani zakaran ne zai canji sarkin 'yan kokowa mai rike da takobin gasar 2016 wato Yahaya Kaka na jihar Tawa. Amsa na can filin kokowar langalanga na Sender Injita. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Yusuf Bello mai hula. Ina wa al'umman Najeriya barka da Kirsimeti, wanda suke bin addinin Kirista, da fatan za su yi addu'a wa ƙasa Najeriya fatan zaman lafiya. Allah ba zama Buhari lafiya. Daga Yusuf Bello mai hula kamar kuma Bali jihar Taraba.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alraf kana gaishuwa babban auditor janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina na ina ce al'ummar kirsa murnar barka da Kirsimeti ko ina suke a Najeriya. Da fatan kuma za su yi wa ƙasa addu'a wajen samun zaman lafiya. Allah ya haɗa kan musulmi da kirista a Najeriya na wajen a samu dawwammamen zaman lafiya da ci gaba da gina ƙasa, saboda ƙasan tamu ne mu da ku, kuma dole ne mu zauna tare. Allah ne ya haɗa mu, Allah ne ya yi mu, kuma saboda haka mu ci gaba da yi wa ƙasan nan addu'a. da fatan za ku ci gaba da bukisa gurgulan Christmas lafiya a zama lafiya. Ina kira kuma banda ganganci a kaucewa ganganci, kuma da fatan Allah ya kara hada kan musulmi da Kirista a Najeriya. Na gode daga Alraf kana da shuwa babban ofisar janar na kungiyar murya salaka na Najeriya.
Assalamu alaikum Radio America, suna na Israeliya mai farko ke shayi ba ci kasa a gaci da tare a Najeriya. Fatan alkhairi a gare ku, ina muku fatan barka da sallah. Ina fatan yan da na gida radio kuke fadakar da mu, kuke fadakar da mu. Muna addu'a Allah wani ya kare mu, ya kare ku gaba kita, kuma a wannan garin na wannan sabo su kala mai kamawa, da fatan za ku fito mana da wani shirye-shirye in ku ka saba imani shi can baya ma. Allah wani ya kara muku albarka. Mun gode Radio America, ina na shugaba Iliya ne kalfi da shayi sarkin karsa da kuma yau da kusa lafiya.
Assalamu alaikum biyu Hausa, suna na Muhammad Sani babban rana mai shegu lokal gannan Biafra. Allah biyo iri muna son ku san mun da san mu da girma shugaban kafa da irin jawabin da ya ga yan Najeriya hakuri da irin matsalar da suka samu kansu ta fannin mai shego. Muna kira da shugaban kasa wannan bayani nan gida ɗin shi, kuma dama haka ake son shugaba da za a talakawa shaƙuri da ƴan ƙasar shaƙuri. Allah ya saka mishi da alkhairi da yi shawarar magare shi, to manya-manya ma'aikatan nan masu kula da ƙayyade kuɗin mai, to gaskiya ya kamata ya rigingine su, ya tsawace su domin ka shiga lungu da saƙo, shiga irin yadda masu mai ke gallazama talakawa wajen sai da mai. Saboda kamar irin nan mashigi local government ana sai da mai 240,250, haka muna kira da shugaban ƙasa. Naija wuri ne wanda ba a son ci gaba mulkin shi, ana mai mulkin shi shugaban ƙasa sosai, ba ayyukan state, ba ayyukan local government. Ya kamata a taimaka ma shugaban ƙasa gwamna ya yi ta domin ci gaban talakawan shi, amma ya ƙi saboda ke ɓata ma wannan gwamnati suna. Haka muna kira da shugaban ƙasa ya tsawace waɗannan ma'aikatan su shiga saƙo da lungu domin su jinjina Allah kuma sai da nan a hukunta su. Assalamu alaikum.
To yanzu kuma ga baba makeri ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan fa a takaice ne.
Sojojin Najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai harin ta'addanci da mayakan Boko Haram suka shirya kaiwa a Maiduguri a jiya Litinin, lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba da ya kai su ga arcewa domin su ceto rayukansu. Jama'an sojin ba su yi ƙarin bayani ba akan wannan yunkurin, amma shugaban wata kungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula suna nufin kai hari a kan wani shingen binciken sojoji a wajen Maiduguri, inda suka bude wuta a kan sojojin. A wata sabuwa kuma, mayakan Al-Shabab na ƙasar Somalia sun zartar da hukuncin kisa a kan mutane biyar, ciki har da wani matashi mai shekaru 16 da suke zarginsa da leƙen asiri yake yi wa ƙasashen Kenya da Amurka da kuma Somalia. An kashe matashin ne da sauran mutane hudu a gaban jama'a ta hanyar bindige su a shekarun jiya Lahadi a garin Idale, mai tazarar kilomita 60 daga kudancin Baiduwa, bayan da wani wato alƙalin ƙungiyar Al-Shabab ya yanke musu hukunci bisa laifin da aka ce nasu sun ansa. Isra'ila ta yi marhabin lale da ƙasar Guatemala na bin sahun Amurka wajen ɗauke wato ofishin jigadancinta daga birnin Tel Aviv ta maida shi zuwa birnin Kudus. Allah Allah ya maka albarka abokina shugaba Morales, in ji Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wata sanarwa wanda ya fitar a kan shawarar da takwaran aikinsa na Guatemala Jimmy Morales ya fitar. Ya ce ƙarshenta da sauran ƙasashe ma za su biyo sahun wurin amincewa da birnin Kudus, kuma su maida ofisoshinsu a can.
To masu sauraron mu, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma baba makiri da Tani da wanda ya haɗa mana sautin Salman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato John Ellison, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.